sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 8 ga watan Mayu shekarar 2019 wanda ya kuma da ranar 3 ga watan Ramadana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lardiniya sai kuma Alfa Radio na birnin kuma sun kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da asuba. Baba Yakub Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Muke farin cikin saduwa da ku a wannan shirinmu na safiya. Kafin ku jira watannin mu ga kanan labarai.
Jiya Talata an saki ƴan jaridar kamfanin Lanci Labaru na Reuters biyu daga gidan yari. Bayan kwashe watanni 16 a daure. Shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin Amurka Mitch McConnell ya ce yanzu lokaci ne da ƴan majalisun za su bar maganar binciken da ya dade ana yi na cewa ko kasar Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban kasar Amurka na shekarar 2016. Haka kuma za ku ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kai wata ziyara baza ta kasar Iraki duk da cewa zaman ɗanɗana na karuwa da kasar Iran bayan da wasu bayanan sirri sun nuna cewa Iran ta dauki makamai masu linzami kira ballista ta jirgin ruwa.
Tukanan labaran kenan. Bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar al'umman jihohin Taraba da Adamawa suna cikin fargaba game da wani sabon kashe-kashe da kunno kai a yankin.
Yau mun waye gari kashe-kashe da kisan da ba kai ba dalili. Don haka muke kira domin a taimaka mana. Jami'an tsaro na farin kaya su zo su bincika me ke faruwa a Ibbe. An yi na ɗaya, an yi na biyu, an yi na uku. Yau muna magana kan na hudu.
Shugaban kasar Ghana kuma Nana Akufo-Addo ya kira ga takwarorin aikin sa na nahiyar Afirka da su ma da su samar wa matasa ayyukan yi domin kare su daga fadawa cikin ayyukan ta'addanci. Muna kuma dauke da shirin demokradiya a yau da kuma tsaraban watan Ramadana na karatun yara na Qur'ani wato Al-Qur'ani mai girma kenan amma duk sai bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan awai gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Jiya Talata an saki ƴan jaridar kasar a wato kamfanin Lanci Labaru na Reuters biyu da gidan yari waɗanda ke bayar da rahoton abubuwan da ke faruwa a rikicin Rohingya a Myanmar bayan kwashe watanni 16 a daure. Sakin nasu ya biyo bayan tashi tsaye da kafofin yaɗa labarai da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi. Yayin da Walong da Keso suka fito daga gidan yari manema labarai sun zagaye su, an sake su ne karkashin wani shirin afuwa da shugaban kasa ya yi wanda ya hada da fursunoni sama da 6,000. Kama ƴan jaridan da aka yi cikin watan Disamba shekarar 2017 ya mayar da su fitattu a fadin duniya sun kuma zama wata alama wato abin da ke faruwa a Myanmar na cin zarafin ƴan jarida karkashin shugabar farar hula kuma wanda ta taba samun lambar yabo ta Nobel shugaba Aung San Suu Kyi. ƴan jaridar dai sun daga mutane hannu tare da yin barmishi lokacin da suka fito daga gidan yarin. Shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin Amurka Mitch McConnell ya ce yanzu lokaci ne da ƴan majalisun za su bar maganar binciken da ya dade ana yi na cewa ko kasar Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban kasar Amurka na shekarar 2016 duk da kokarin da ƴan jam'iyyar Democrat na majalisar wakilai na binciken shugaba Donald Trump da gwamnatinsa. An rufe wannan batu, McConnell ya ce a zauren majalisa ya kara da cewa batun wannan binciken da aka kwashe shekaru biyu ana yi ya zo karshe. Manyan shugabannin ƴan jam'iyyar Democrat cikin gaggawa sun yi watsi da abin da McConnell ya faɗa. Shugaban ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki Charles Schumer ya kira kalaman McConnell da cewa wannan wani yunkuri ne na rufa-rufa, yayin da ita kuma kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ke cewa wannan ba hujja ba ce, batun yana nan bai kare ba. Rahoton mula yana wato yana nan ana jayayya a kansa a majalisar wakilai da ƴan jam'iyyar Democrat ke da rinjaye. Dan majalisa Gerald Nadler da ya ce kwamitin shari'a da yake shugabanta zai kada ƙuri'a yau Laraba kan ko majalisa za ta kama Attorney General William Barr da laifin kawo majalisa cikas saboda ya ke miƙa cikakken rahoton mula mai shafuka 448. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kai wata ziyara bazata ta kasar Iraki duk wanda cewa zaman dadan na karuwa da kasar Iran bayan da wasu bayanan sirri suka nuna cewa Iran ta dauki makamai masu kira ballistic ta jirgin ruwa a gabarta. Gidan talabijin na CNN ne fara fitar da rahoton wanda yake ɗaya daga cikin alamu masu yawa na cewa Iran tana shirin kai wa dakarun Amurka hari a yankin, kamar yadda wani jami'in gwamnati ya shaida wa kamfanin dillancin labaru na AP. Jiya Talata Pompeo ya soke shirin tafiyarsa da aka yi zuwa kasar Jamus, ya kuma kai ziyarar bazata zuwa Baghdad domin ganawa da Prime Minister Iraki Abdul Abdul Mahdi domin sanar masa abin da ke faruwa game da Iran. Jami'an Amurka sun wato suna kokarin ganin jirgin yakin Amurka na USS Abraham Lincoln da ke dauke da jiragen yaki sun isa yankin domin mayar da martani ga barazanar ta Iran. Cikin wannan makon al'ummar musulmi a duniya suka fara azumin watan Ramadan, amma a kasar Sudan dabban masu zanga-zanga ne suka ce ba za su bar zaman dirshin inda suke ba a kofar headquarters sojoji, inda suka kwashe wata guda suna zaune har sai sojoji sun mika mulki ga gwamnatin farar hula. Wannan lokaci ne na murna a babban birnin kasar Sudan, yayin da masu zanga-zanga suka kwashe wata guda suna zaman dirshin wanda ya sanadiyar kawar da shugaban kasa Omar al-Bashir da kan mulki. Duk wanda azumi da kuma zafi masu zanga-zangar sun yi rantsuwa ba za su bar wajen da suke ba har sai sojojin da ke rike da mulki sun mika shiga farar hula. Daga ƙarshe yau Laraba ce ake cika shekara 74 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a Turai, lokacin da manyan daulolin duniya suka samu nasara akan shugaban ƙasar Jamus Adolf Hitler da mukarrabansa. Duk da yake wannan rana da ake kira VE Day ba a daukar ta a matsayin wata babbar rana, amma a fadin Turai da sauran kasashen tsoho kungiyar tarayyar Soviet ana bikin tunawa da wannan rana. Ba za a taba sanin gaskiyar yawan mutanen da aka kashe a yakin duniya na biyu ba, amma masana tarihi sun yi imanin an kashe mutane akalla miliyan 35, ciki har da Yahuda miliyan 6 da masu aqidar fifita farar fata da ake kira Nazi suka kashe. Ranar 7 ga watan Mayu ne Jamus ta mika wuya, inda General Alfred Jodi da ke wakiltar abin da ya rage na shugabancin jam'iyyar Nazi ya saka hannu akan wasu takardun mika wuya hudu a headquarters General Dwight Howard Eisenhower da ke birnin Reims a kasar Faransa. Takarda daya ga Birtaniya, daya ga Faransa, daya kuma ga kungiyar tarayyar Soviet, daya kuma ga Amurka. Shugaban Amurka na wancan lokacin Harry S. Truman ya wato da Prime Minister Birtaniya Winston Churchill sun bayyana ranar 8 ga watan Mayu a matsayin ranar VE Day, wato ranar samun nasara.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wadalla yanzu haka, bayan sata da garkuwa da jama'a domin neman kudin fansa, wata matsalar da take hana mutane barci a jihohin Taraba da Adamawa ita ce bin mutane a gida-gida ana yi musu yankan rago. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz dai yana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aika mana.
Baya ga sata da kuma garkuwa da mutane domin neman kudin fansa, yanzu haka wata matsalar da ke addabar jama'a jihohin Taraba da Adamawa ita ce ta bin gida-gida ana yi wa magidanta yankan rago, musamman a yankin Ibbi, batun da yanzu ke hana jama'a bacci kamar yadda al'umman yankin ke kokawa.
Mun waye gari a karamar hukumar Ibbi, an je an bi wani an yanka shi, an yi na farko an kashe wani har lahira haka, an yi na biyu an kashe wani har lahira haka, an yi na uku, wannan na hudu kenan.
Ni mai sura Honorable Adunia daga Ibbi local government nake. Mun kwana mun tashi da wasu matsaloli da kuma damuwan da ke damun mu a gaskiya Ibbi. Na farko, a can baya an san mu da zaman lafiya da son juna da mutunta juna da bako da dan gajika. Yau mun waye gari kashe-kashe da kisa da ba kai ba dalili, domin haka muke kira domin a taimaka mana da jami'an tsaro na farin kaya su zo su bincika me ke faruwa a Ibbi. An yi na daya, an yi na biyu, an yi na uku, yau muna magana kan na hudu.
To ko me hukumar tsaro na jihar Taraban ke yi kan wannan matsala da ke neman gagaran kundila? DSP David Misal da ke zama kakakin runa na 'yan sandan jihar ya ce an dauki mataki kuma ma har kulliya ta sama biyan kudin sabulu.
Kuma har yanzu su waye ne
To sai dai ku domin magance waɗannan matsaloli tuni a jihar Adamawa da ke makwabtaka da jihar Taraba a kafa dokar hana hawa babur wato mashin mai taya biya daukacin kanin hukumomin jihar 21 kakakin rununa ƴan sannan jihar Ilfi Usman Abubakar ya kai ƙarin haske game da dalilan daukan wannan mataki a yanzu
munan zuwa matakin ba domin mu ci zuwa da cin mutane ko mu ci mutunci su bane mun yi ne da kyautar manufa domin kamar da ka sani haƙi na kan mu kare rayuka da dukiyar al'umma kuma mun duba nan bayan da wannan masu suna da ana aikata mukan abubuwa sosai sosai da zai kala kala da wannan mashin ake yi ana garkuwa da mutane cikin dai da dauki masu suna da ana zuwa gidajen mutane ana fashi da makami musamman inda da ba su rubu ba su yi sa wannan wajen akan lokaci ba to da wannan mashin ake wannan fasadin shi yasa muka ga ya dace a taka musu birki kuma zamu sa doka kwana da mutane ba za su fita patrol rungu da samu duk inda ka ga mutum da mashi ne ne da maya da kinta zai fuskanci shari'a
kawo yanzu kamar da al'umma ke nunawa sama da mutum 20 ne ma aka garkuwa da su cikin kwanakin nan a jihar biyu kuma ciki ko har da jami'an gwamnati da kuma shugabannin al'umma wanda kuma fata ko shine Allah ka koshin wannan tu'annati Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hassan Amrar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kowa da la gaida Ibrahim Abdul Aziz shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya yi kira ga takwarorin aikin sa da nahiyar Afirka da su samar wa matasa dama da kuma ayyukan yi domin su taimaka musu wurin bayyana baiwa da Allah ya musu. Ga dai Ridwan Abbas da ƙarin bayani daga birnin Accra.
Shugaba Akufo-Addo a matsayin ɗayan maga kujerar rukunin fafatakan kudurin cigaba na Majalisar Ɗinkin Duniya a bara cikin jawabinsa na taron zaman lafiyar duniyar a Johannesburg, Afirka ta Kudu ya bayyana niyyar ƙasar Ghana wurin tabbatar da dangantakar zaman lafiya da cigaba a duniya. Ya gano matasa a matsayin manzannin da za su jagoranci farfaɗowa a yanayi na zaman lafiya. Ba za mu iya maganar rayuwarmu nan gaba ba ba tare da an bata kyakkyawar makomar matasa ba. Yana da muhimmanci mu kai wannan hikima gaba yadda za mu inganta amfanin matasa. Ta samar da damar maki kawai ne za mu iya buɗe kofar matasa don kyakkyawar rayuwa gaba. Wannan matasa masu bukata da irin hange da duniya ke yi da kuma damar maki da ke akwai da buri da suke da shi a kansu na bukatar shugabannin su su tabbatar da zama lafiya tare da farfaɗo da zalan arziki yadda rayuwarsu zai yi ma'ana. Maga kujeran Global Peace Grace Marshall ta kalubalanci matasa su tashi daga duk ababa na tashin hankali. Mun zaɓi muƙaddamar da wannan tattaunawar zuri'a daga nan Ghana don tunawa mutanen ƙasarmu ƴancin siyasa da suke morewa yau ya so mu ne a nan. Nawa a cikinmu ke tuhumar su su amince da hannu a irin wannan rayuwa na yaƙi da tashin hankali amma duk rana yana ƙara munana ne kuma amma ba irin makomar da kuke so su bar mu kuke nan ba. Wata ya kafa kuma daraktar zartarwar Accord Vasa Gordon ya ci gazawan shugabannin Afirka na yin amfani da damar maki da ke ƙasar yadda za ta zama wuri mai kyau na rayuwar zuri'a ta gaba. Abu damuwa ce zaman lafiya ba shine rashin yaki ba, zaman lafiya ne rashin talauci da rashin karancin samun aikin yi da duk wani kunci. Haka kuma mun amince duniyar mu na cikin yanayi mawadaci a tarihi amma an bar miliyoyin mutane baya kuma a hadari. Global Peace na niyan shirya irin tarurrukan nan a birane 100 shekaran nan kuma sakamakon tattaunawar zai samar da inda duniya za ta dusa. Abinda za a iya wuta ƙarshen taron zaman lafiyar duniya a Durban, Afirka ta Kudu. Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To madalla a gaida Ridwan Mukhtar Abbas.
sai dai waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 1 ne da minti 15 na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Jama'a barkamu da saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. Wai me ke faruwa a arewacin Najeriya game da tsaro? Akwai inda hukumomin tsaro suka gaza ne? Menene mahukuntan kasar ke yi akan tsaro? Za mu tattauna da kwararru. Daga dukkan alamu cikin makonnin baya-bayan nan batun tsaro ya ta'azzara a jihohin Zamfara, Kaduna, Katsina da Neja. Abin da yafi daukan hankali shine wai an sace ƴan mata a wata makaranta a Moriki, karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara. Amma daga baya ta bayyana cewa ba a samu sace ƴan matan ba sai wasu ma'aikatan makarantar. A makwabtar Zamfara, wato Katsina, sai aka je har gida aka sace wani basarake a daura wanda aka ce yana da dangantaka da shugaba Muhammadu Buhari. Sai kuma labarin sace matafiya masu dimbin yawa a tsakanin Kaduna da Abuja. Abin da ya jawo har jami'an tsaro suka hana safara akan babura a jihohin Arewa maso yamma wayanda suka kunshi Zamfara, Kano, Kaduna, Katsina, Sokoto, Kebbi da kuma jihar Neja. Waɗannan labarai suka sa majalisar dokoki yin muhawara mai zafi a game da tsaro a ƙasar.
Draw the attention of my colleagues and Nigeria that the North is at war. There is war in the North. Unless something is done, in the next 2 years, there might be nobody in the first state.
Anan Senator Kabiru Marafan Gusau ne yake jawabi a zauren majalisar dattawa, inda ya ce Arewa tana cikin yaƙi ne a yanzu. Saboda a cewar sa, a cikin shekaru biyu masu zuwa mutanen Zamfara za su shude idan ba dauki kokarin matakai ba. Sai kuma majalisar wakilai. A nan din ma dai Honorable Abubakar Cika Adamu daga jihar Neja yake kokawa, ya ce ɗaruruwan matasa sun fara ƙaura daga madaka zuwa Kagara saboda ana zuwa ana musu ɗauka ɗaya har sai da aka sace mutane biyar a dare ɗaya a madaka. Honorable Cika Adamu ya ce shi kansa baya iya zuwa ƙauyen sa ya kwana. A cikin 'yan ƙasa da ke taimakawa jami'an tsaro wajen farautar miyagun sannan kuma a gurfanar da su a gaban kuliya shine Shehu Musa Aljan, shi ma ya yi bayani.
To abin ya dame mu ne, mutane sun zo muka maragunan laya, an farfagana yanzu sai a sace mutum a kai ma kinafa, a sace mutum kinafa su tsaya awa uku awa biyu a tsakiyar express din arewacin Najeriya su saukar da mutane su shigar da su daji su kashe su raunata mutane su ɗibi jama'a kuma su kai su cikin daji a kai musu kuɗi. To don me za a kai musu kuɗi? Me amfanin tracker Najeriya? Me amfanin sa? In akwai wani problem da yake so ya dami mutane ba fa Najeriya bane, arewa ne, arewa ne ake so an halaka. Yanzu magana ya dawo siyasa ne, ba wai magana ne na maganar kinafa ba. Ni har yanzu ban yadda ba wai mutane ne kawai wayansu daban ne suke dauke mutane ba, wanda suka san abin da yake faruwa ne suke dauke mutane. Abin ya fara razana mutane.
Wani irin tracker kake nufi?
Yan sanda ba su da tracker, soja ba su da tracker, to me amfanin sa? Tunda har za a iya daukan mutum a kai shi ba a iya gane mutum, mutane suka dauke su ba kuma ba a gane location nasu ba, a dauki kuɗi mai yawa a kai musu. To in an kai musu kuɗi na nasu je su saya rake ne, bindiga nasu saya, bullet za su saya, to ina ku security Nigeria, ya za ku kutunsare su? A kai ma kinafa miliyan 100 miliyan 50 a wannan marar da ake ciki, ina security? Ba maganar security a Najeriya yanzu, akwai damuwa.
Ana sayan bindigogi a Najeriya ne in babu lasisi?
A'a, ina suke samun bindigogin barayin? Kai ina su suke yi? Ba su suke, ba ya kamata ce shugaban ƙasar Najeriya duk wani aikin da zai ma Arewa ya bari ya dawo akan maganar security na ita ne important. Me kake gwamnatin baya? Maganar security ne. Kuma maganar lokacin gwamnatin baya ba a sace mutane irin yadda ake sace mutane yanzu kamar wani ragunan laya ba. Akwai damuwa gagarin sama gidansa inda aka je aka sace magajin garin Daura, wannan gobe shi ma da za a dauki cabilan kenan tunda babu security. Akwai damuwa fa.
yanzu bari mu koma ta bangaren taimakon da kace kana yi wa security nan wani irin taimako kake musu
mai waye bai sani ba dan sandan ne ko soja kinnafa din ne ba mu kama ba ko amrobas ko barayin shanun ne ba mu kama ba
kun kama kun kai ina
bo yo ajar da yan sanda muke in muka yi aikin su muke ba mu tunda ba mu da koto ai to amma abin ya ishe mu ne kawai ba albashi ba gratuity ba pencho ba na gode sai sharri ya ba za mu bar musu aikin ba yanzu da muka danne ba ga bala'in ba
in kun kama kidnappers ko kuma waɗanda ke kama mutane sai garkuwa da su kuna kai wa yan sandan kuna bin sawu
a to ya zamu mu bi sawu tunda ba ma shari'a inda muke ake cutar mu kenan ai tunda mu muke kawo mu muke kama mu basu to dan a ce miki muna bin abin har kotu ne ba wani dan sanda ko alkalin da yace suke mana cin su din da muka kama
to me yasa ba ku bi har kotu
to ba za a bar mu ba in yo statement din mun sai me suke rubuta ba za mu sani ba ai amma wannan sabon aiki na aiki da shi yana DC a Kaduna na san wannan aikin ba zai wasa ba kuma na san shi mai aiki ne don na aiki da shi saboda haka wannan aikin yanda aka baka wannan amanar mutanen Najeriya ka tashi ka tsaya ka taimaki mutanen Najeriya akan wannan rigiman da yake da ya taso mu arewa don arewa ne
to yanzu kana nufin kenan ba mafita
ina mafita tunda mutanen sun zo mu da gullaya
dukkan waɗannan koke-koke ne suka sa majalisar dattawa ta gayyaci mukaddashin su Feto General na ƴan sandan Najeriya Muhammad Adamu kuma ya gurfana a gaban majalisar dattawan a jiya talata inda suka kwashi sa'o'i uku suna musayan yawu da tada jijiyar wuya amma kuma a asirce bayan sun fito shine shugaban kwamitin kula da harkokin ƴan sanda kuma dan asalin jihar Zamfara Sanata Tijjani Haya Kaura ya min ƙarin haske
mun bashi dama yayi jawabi kusan awa daya yana mana jawabi na abubuwan da ke faruwa a kowane sashi na Najeriya to mun fahimci cewa dai ya tabuka wani abu amma har yanzu akwai sauran aiki a ƙasa na farko dai mun fahimci babban matsalar shi shine ba su da kuɗi na aiki kuma babu yadda za a yi ayi aikin tsaro babu kuɗi wannan shine babban matsalar shi amma ya fito da salalai daban-daban na hukunta ƴan sanda waɗanda suka yi laihi da kuma dabaru daban-daban waɗanda ba yi yawa maganar da mu haɗe su a kafafen watsa labarai irin waɗannan irin dai muna bayanin su amma dai mun gamsu da cewa ya ɗauki matakai na yadda za a fuskanta wannan hali da wannan ƙasa take ciki kuma wani abu wanda muka kula da shi ba mu matsa mishi ba domin mun san shi sabo ne bai daɗe da zuwa ba kuma duk wasu matakai waɗanda ya kamata a ce ya ɗauka waɗanda za su maganin wannan abu ya kamata mu ba shi dama ya gabatar da waɗannan abubuwa a ga al'umma ƙasar nan saboda haka dai a takaice sai mu ce ya yi rawar gani amma akwai sauran aiki a ƙasa kuma ya kamata gwamnatin tarayya ta ba ƴan sanda kuɗi da kayan aiki mu a namu ɓangaren kamar yadda kika sani sati biyar da suka gabata mun gabata kuma mun amince da wannan kasafin kuɗinsu da kuma wannan doka wadda muka yi ta trust fund wadda za a tattaro kuɗaɗe daga manyan kamfanin da ke aiki Najeriya domin a ba ƴan sanda to mu mun riga mun yi wannan doka kuma za mu tura mu shugaban ƙasa mataki na farko da shugaban ƙasa zai yi na tabbatar da cewa za a samu mu ƴan sanda kuɗi da kan aiki shine ya amince da wannan doka domin ba daga kuɗin gwamnatin tarayya ne za a dabi kuɗin da za a ba su ba daga ribobin da manyan kamfanin da ke neman arziki a Najeriya da wannan kuɗaɗen ne za a ba su ina ganin insha Allah idan aka samu wannan doka da kuma gyare-gyaren da mun kai a ainihin aikin ɗan sanda din to insha Allah muna ganin haƙa za ta cimma ruwa
to me yake rike da dokar da baku tura ba
a aiki sai idan aka kai ƙarshen doka sai an tsara ta bisa ga tsarin aiki an buga ta kuma an tai an tabbatar da cewa babu wani kuskure na wasulla ko wani abu ko kuma language na nahin turancin da a ciki to wannan gyare-gyare ne kuma wannan bai daukar lokaci insha Allah wannan satin za a iya tura da wannan doka
iyakacin abin da lokaci ya bamu kenan sai makon gobe idan mai kowa mai komai ya nuna mana za mu dora inda kwararru a fannin tsaro za su yi nazari a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake sallama da ku mu wani lafiya
to madalla yanzu kuma ga tsaraban wato watan Ramadana
Tunana Abdulrahman Ali daga makarantar Alilai Academy da ke Watabat Cottage Murtala Muhammad Tuye Bauchi State Nigeria أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم
To sadakallahu alazim Allah ya karba mana yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice
To a takaice jiya talata an saki ɗan jarida kamfanin lansu labaru na Reuters biyu da gidan yari waɗanda ke bayar da rahoton abubuwan da ke faruwa a rikicin Rohingya a Myanmar bayan kwashe watanni 16 a daure Sakin nasu ya biyo bayan tashi tsere kafofin yaɗa labarai da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama masu suka yi Shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin Amurka Mitch McConnell ya ce yanzu lokaci ne da 'yan majalisun za su bar maganar binciken da ya dade ana yi na cewa ko kasar Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban kasar Amurka na shekarar 2016 duk da kokarin da 'yan majalisar Democrat na wato na majalisar wakilai ke yi na binciken shugaba Donald Trump da gwamnatinsa A rufe wannan batu McConnell ya ce a zuwar majalisa ya ƙara da cewa batun wannan binciken da ya kwashe shekaru biyu ana yi ya zo ƙarshe To sai dai kuma manyan shugabannin 'yan jam'iyyar Democrat cikin gaggawa sun yi watsi da abin da McConnell ya faɗa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kai wata ziyarar baza ta ƙasar Iraki duk da cewa zaman ɗarɗar na ƙaruwa da ƙasar Iran bayan da wasu bayanan sirri suka nuna cewa Iran ta ɗauki makami mai linzami ƙera ballistic da ta jirgin ruwa a gaɓarta. Gidan talabijin na CNN ne ya fara fitar da rahoton wanda yake ɗaya daga cikin alamu masu yawa na cewa Iran tana shirin kaiwa dakarun Amurka hari a yankin. Kamar yadda wani jami'in gwamnati ya shaidawa kamfanin dillancin labaru na AP. Cikin wannan makon al'ummar musulmin duniya suka fara azumin watan Ramadan amma kasar Sudan dubban masu zanga-zanga ne suka ce su ba za su bar zaman dirshe inda suke ba a kofar helikwatar sojoji inda suka kwashe wata guda suna zaune har sai sojoji sun miƙa mulki ga gwamnatin farar hula. Wannan lokaci ne na murna a babban birnin kasar ta Sudan yayin da masu zanga-zanga suka kwashe wata guda suna zaman dirshen wanda ya sanadiyar kawar da shugaban kasa Omar al-Bashir daga kan mulki. Yau Laraba ce ake cika shekara 74 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a Turai lokacin da manyan dalolin duniya suka samu nasara akan shugaban ƙasa Germany Adolf Hitler da muƙarrabansa. Duk da yake wannan rana da ake kira VE Day ba ɗaukar ta a matsayin wata babbar rana amma a faɗin duniya da sauran ƙasashen tsohuwar ƙungiyar tarayyar Turai Soviet ana bikin tunawa da wannan rana.
To duka kuma da wannan da muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai can da hanki wato karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana kenan za mu zo muku da wasu labarai da rahotanni da wasu wato shirye-shirye
yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Sarfi Alhashin Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya kuma ya bada umurni Malam Sidi da kuma injiniya mu na wannan safiya John Ellison Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai da hanci salamu alaikum.